Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25-49-60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyya murya Arewa ko kuma Radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau Alhamis 8 ga watan Yuni shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya ya ce an ɗauki matakin murƙushe waɗanda suka kai hari birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba. Yau Alhamis ne kuma tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka James Comey zai ba da shaida gaban majalisar dattijan Amurka. A can Ingila kuma yau ne ake zaben wakilai fiye da 600 na majalisar wakilan ƙasar.
To a yau din ne kuma ake kyautata zaton muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osinbajo zai kai ziyara jihar Borno, sai dai kakakin ofishinsa ya ce babu tabbas biyo bayan harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai jiya.
Katan aka ce abu ya faru tunda yanzu ake samun labarin abubuwan da suka faru, dole sai jami'an tsaro sun yi nazari da ita kanta gwamnatin jihar Borno wata ita ce mai masaukin fage da za ta sauke shi.
Za ku kuma ji matsayin gwamnonin arewacin Najeriya kan wa'adin da waɗansu matasa a yankin suka ba ƙabilar Ibo, sai kuma shirin domin iyali kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Wasu waɗanda ake kyautata zaton yakin safin ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya, al'amarin da ya haddasa ƙarar fashewar makamai da suka sa mutane arcewa. An ba da rahoton jin harbe-harben bindigogi masu tsanani a jiya Laraba a unguwar Jidari Polo a birnin Maiduguri. Mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya gabatar da sanarwa a dandalinsa na WhatsApp, yana mai cewa wasu tsararru da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari a unguwar Jidari Polo, kuma tuni aka ɗauki matakin murƙushe su. Al'amura sun lafa. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Yau Alhamis din nan tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kura zai yi wa kwamitin leƙen asiri na majalisar dattijan Amurka bayani cewa shugaba Trump ya buƙaci ya masa biyayya. Shugaban ya gabatar da wannan bukata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban Amurka ta White House dangane da yadda hukumar FBI take binciken jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu. Ana sa ran bahasin da Mr. Comey zai gabatar ya bayyana dalla-dallan tattaunawa sau biyar da ya yi da shugaba Donald Trump, wanda a lokacin shugaban na Amurka ya buƙaci Mr. Comey da ya canza akalar binciken da hukumar FBI take gudanarwa. A wani labarin kuma jiya Laraba, shugaba Donald Trump ya zaɓi Christopher Wray a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifukan ta FBI James Comey. Mai magana da yawun fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta faɗa a jiya Laraba cewa shugaba Trump ya zaɓi Mr. Wray a saboda irin ayyukan da ya yi da kuma goyon bayan da yake da shi na dukkan jam'iyyun Amurka.
Prime Minister Ingila Theresa May ta bayyana fatuwar zaben da za a yi wa Alhamis ɗin nan idan Allah ya yarda a ƙasar, gwamnatinta za ta samu goyon baya sosai a shawarwarin da za ta yi a Brussels ƙasar Belgium akan ficewar Ingila daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai. Theresa May ta buƙaci a yi zaben tun da wuri shekaru uku kafin wa'adin wakilan majalisar dokokin ƙasar ya cika. Tun da farko Prime Minister ta sa ran jam'iyyarta ta Conservative za ta samu rinjaye sosai a majalisar, to amma wannan hasashe sai ya dakushe bayan yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala a 'yan makonnin da suka shige. Ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna jam'iyyar Labour ta masu hamayya tana samun ƙarin farin jini a kan jam'iyyar ta Conservative. Dukkan kujeru 650 na majalisar wakilan ƙasar ne ake takararsu a zaben na yau Alhamis. Jam'iyyar tana buƙatar lashe kujeru 326. domin ta samu sukunin kafa gwamnatin masu rinjaye. Munanan hare-haren ta'addanci da aka kai a kasar sun dakushe matakin karshe na yakin neman zaɓe da aka yi a kasar.
Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda akan majalisar dokokin Iran da wurin tunawa da tsohon shugaban addinin kasar Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kila ya tada wani zagaye na zaman gaba a kasar da tuni dama take cikin wani zulumi. Akalla mutane 12 ne suka mutu, 42 kuma suka ji rauni a hare-haren da aka kai jiya Laraba, waɗanda mahara da ke ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kai, da ƙungiyar Islamic State ta yi iƙirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa. Jiya da dare jami'an tsaron Iran suka tabbatar da hannun ƙungiyar Islamic State ɗin a hare-haren. Suna masu faɗin cewa maharan waɗanda yawancinsu suka yi shiga burtu kamar mata 'yan Iran ne da suka shiga ƙungiyar ta IS. Haka kuma sun ce jami'an tsaron Iran sun kashe 6 daga cikin maharan, aka kuma kama 5, sa'annan kuma suka daƙile hari na 3 da aka yi niyyar kaiwa.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Kudu ta ce kila makwabciyarta Koriya ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami. Hafsan sojojin Koriya ta Kudu ya ce da sanyin safiyar yau Alhamis an harba makamai masu linzami da dama daga garin Wasan na gaɓar teku a gabashin kasar. Gwajin makami mai linzami na 4 da ake zargin Koriya ta Arewa ta yi a wannan watan ta yi ne bayan da a makon jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara azama ta takunkumi. Akwai alamar cewa Koriya ta Arewa ta dage akan cewa sai ta kera makami mai linzami da ke da ƙarfin makamin nukiliya, wanda idan aka harba shi zai iya isowa na Amurka. Gwamnatin Amurka dai tana ƙoƙarin ganin ƙasar China, babbar ƙasar Koriya ta Arewa, ta yi magana akan cewa ta ɗauki matakin shawo kan Koriya ta Arewa da ta yi watsi da beginta na kera makamin nukiliya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Barnan Najeriya, inda kungiyar Boko Haram ta kai hari jiya da rana. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana biyo bayan wannan hari.
Irin kemuwa da kidame wanda mutanen da ke anguwar Jigar filin kolo suka yi kenan sakamakon wani hari da aka kai masa a yammacin jiya, da ake san cewa yan kungiyar Boko Haram ne suka kai. Tunda misalin karfe 5 na maraicin ne dai aka dinga jin karin harbe harbe, wanda ake san cewa yan kungiyar Boko Haram din ne suka yi kokarin kutsawa cikin garin Maiduguri, wanda daga bisani aka ce rundunar sojan Najeriya ta taka musu burki tare da taimakon wasu yan gari. An dai kwashe kusan awanni 3 dai ana ta jin karin harbe harbe tsakanin rundunar sojan kasar da kuma waɗannan mahara, wanda hakan ne ma ya sa mazauna wannan anguwa da ake kira Jiddari Polo da kuma wasu da suka fito daga bangaren Barikin da ake gira Giwa Barak da suka tattare nasu ya nasu suka fice daga cikin anguwar, yayin da mafi yawansu mata ne da kananan yara. Mafi yawansu dai suna tafiyan kas ne, wasu su ko takalma babu a kafafunsu, wasu ko ɗankwali babu a kabunansu, yayin da wasu mazajen ke ɗauke da kananan yara suna ta jin hannayensu a kan titi don zuwa wani wurin na daban. Na ji zan tada wasu daga cikin su nan samu suna irin wannan tafiyar kafar, ga ma yadda hirin namu ta kasance.
Ina za ku je ne yanzu ku wurin? Ina za ku je? Ina ne titi? Daga Jiddari ku je? Amma za mu yi sauki ya ko? Lala, ku yan Jiddari ne ko Polo? Jiddari Polo? Ya yi ne yan Jiddari yake yanzu? To ga shi zai kayan ku da yayan ku ko? To na ku je yanzu? O ma ko ni can da kaba za ku je yanzu? Na ma ke ba ji dare ne? Ko daga Jiddari Polo? Ni na ku je yanzu. Eh? Wange da kaba ne za ku tafi? Amma yanzu a can din ana harbe harben har yanzu?
Daga bisani na kuma ji karan jirgin mayakan sojan Najeriya na ta shawagi na alamun cewa ina kokarin farauto waɗannan mahara ne. sai dai a wani rahoton na daban gwamnatin jihar Borno Honorable Bukashi Tima wanda kuma ya kasance shugaban gwamnonin Arewa 19 ya kushewa kungiyoyin matasan nan na Arewa da suka ce ya kamata ƴan kabilan Igbo dake arewacin kasar su fice daga wannan yanki wanda gwamnatin ya ce san wannan bai dace ba kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ya baiwa duk wani kabila ko kuma kowane addini ya zauna duk inda yake so.
I wish to once again retrace the position of the Northern Governance Board speaking on their behalf, and I have contacted a number of them, and all in unison we are condemning. The media has a very pivotal role to play.
Yace ina so sake jin dadin matsayin gwamnonin arewacin kasar nan. Ina magana ne a madadin su kuma na yi magana da masu tawayar tarho. Kanin mu dai muna Allah ware ne da wannan mummunan akida. Da haka ina kira da kafafen yaɗa labarai da su daina yaɗa irin waɗannan akidu na waɗannan matasa. Dan dukkan mu ne kuma dukkan mu ƴan Najeriya ne. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Haka yake a halin da ake ciki kuma yau Alhamis din ne aka tsara muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo zai kai ziyara aiki a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Mataimaki na musamman a ofishin muƙaddashin shugaban ƙasa Alhaji Hafizu Ibrahim ya ce ana nazarin yiwuwar kai wannan ziyara biyo bayan harin da ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ta kai jiya.
Kasan aka ce abu ya faru tunda har yanzu ake samun labarin abubuwan da suka faru dole sai jami'an tsaro sun yi nazari da ita kanta gwamnatin jihar Borno wata ita ce mai masaukin baki da za ta sauke shi. So na tabbatar in aka gama nazari za a fitar da sanarwa ta musamman dangane da abin da ya shafi wannan.
Hedikwatar sojan Najeriya ta nemi jama'a su kwantar da hankali. Kakakinta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya yi ƙarin bayani.
Ba cikin Maiduguri ba ne, can ne wani ƙauye Jiddare Polo, ko da yake mutane za su inga kusanta da Maiduguri. Hakikanin gaskiya wasu da ake zargin cewa ƴan ta'adda na Boko Haram su ne suka tsayi fadar musu ka nemi yi farmaki a wannan kauyen kuma sojojinmu suka yi buɗe baki da su.
To ko za ka gaya mana adadin hasarar rayuka da aka yi?
Da ɓangaren mu ko kwarzane kuma ƴan Boko Haram za mu iya baka adadi. Tunda nake ma mun yi buɗe baki da su tabbaci hakikan babu wani kin su da kai da ba.
Kamar mutum nawa misali?
Hassan ba zan iya gaya ma ba saboda gari akwai abubuwa da dama amma da muka samu to ga cewa idan kome muke ciki za mu shaida ma amma abin farin ciki shine waɗannan mutane da suka zo su kai wannan farmaki dukkan su an yi maganin su dukkan su sun riga sun sheka.
Masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun yayi tsokaci.
Dan ka duba al'amuran da suke faruwa yanzu ai an ce an ci karfin Boko Haram amma kuma da al'amuran da yake faruwa ai su waɗannan akwai recruiting din da su ɗan Boko Haram suke a cikin mutane saboda me? Saboda suna da very strong local support kuma suna da sympathizers saboda haka wasu suna ci ne game da wannan al'amuran da yake faruwa na ƴan Boko Haram din nan yanzu.
Idan kace wasu suna marawa ƴan Boko Haram kamar su wace nan kake nufi yallaɓai?
A to an ka duba yanzu kamar ƴan siyasa kamar sojojin mu na Najeriya ma ai suna ci da wannan abubuwan.
Wannan kamar zargi ne ran kai dai kai ba tsohon jami'in soja ne kai ma.
Eh to ba zargi bane amma al'amuran da yake faruwa kenan ai duk wani abu idan akwai kashin gaskiya dole ne a fito a faɗa. Ai ba so dai ba so ba akwai kayayyakin da ake ɗauka a cikin mu IDP wasu suna ci da wannan al'amuran da yake faruwa na IDP din kuma
kai da yanzu. Bai menene alakan wannan da kuma halin da aka yi a Maiduguri?
To in ka duba yanzu a duk wani abin da yake faruwa yanzu akan corruption ne. Idan fa ba an tashi akan an cimma wannan al'amura na corruption din ba. Wallahi tallahi al'amuran Boko Haram bara a ci karfin al'amuran Boko Haram yanzu a kasan nan ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah alaka kai magi soja ko gidan su to dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba wanda ya daidai da karfe 6 da kwata agogon Niger da Nigeria da Kamaru. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanta huiba ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike da
sabon ya faru kam yana take kasance ne da mamanta mamanta ce kusa mama tambaya ji kanki na da kanki sai tambaye ki tana ce ya tai miki take sai amfani da ita da gaske sai amfani da ke
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da wannan shirin kimanin shekara guda da ta gabata, muka fara bin diddigin wani lamari a jihar Niger, Nigeria, inda wani magidanci ya yi wa wata mace fyaɗe daga baya kuma ya koma yi wa 'yarta 'yar shekaru uku fyaɗe. A ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan shari'a inda alƙalin wata babbar kotu a jihar Niger, mai shari'a Abdullahi Mikail, ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wannan magidanci ɗan kimanin shekaru 25 mai suna Yusuf Suleiman mai kifi. Saboda samunsa da laifin yin fyaɗen, ga hira da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da mutumin a wancan lokacin da aka kama shi aka kai shi caji ofis.
Na san abin da ya kawo ni nan, suspect abin gane ya kawo ni na rafi.
Ka yi fyaɗe kenan?
Eh.
Wa kai ma fyaɗen ka?
Mariya.
Ina take yanzu nan?
Ka ta can.
Yaya shekarunta yake?
January in yazo shi ne za ta kai shekara uku.
To kai ya kai mai shekara uku fyaɗe?
Tausayi ne.
Dai kamar ya
shirin shirin ne man da abin da zan iya cewa da yafi haka.
Kai shekarun ka nawa?
25.
Kana da iyali?
Eh.
Mata ko me?
Eh ina da mata.
Yara? Ka da yara?
Eh ina da yara uku.
Wani gari kake zaune ne?
A nan nan nan. Adamawa Road.
Nan cikin Mina?
Nan dutsen Kuran Hausa.
Sunan fa. Amma an ce kai ma uwar kuma kai ma diya.
Eh haka an ce nayi ma uwar nayi ma diya.
Ka san uwar dama?
Uwar duka unguwar mu daya.
Ina kai mai ta diyar fyaɗin?
A nan cikin unguwarmu ne yayi.
A ina ne kai mata?
A wani lungu ne.
Ka ɗauko ta daga gidansu ko?
A'a ba ɗauko ta ne ba. Da ta gani in ta gani ko ina ta gani dama tana biyo ne.
Kana ba ta wani abu ne ko?
In ina da kuɗi nikan sai mata ba ma ita kaɗai ba ne akwai wani ƙananta Yusuf. Shi ma yana da kuɗi duka yana ɗaukar sun sai masa abu. Wani lokaci ma ina ɗauko su akwai shagon da nake zuwa. Ko ban da kuɗi za a ba su abin dai da ya fi naira 10, naira 20, naira 5 za a ba su.
To koyaya masana harkokin shari'a suke ganin wannan hukunci? Barista Ibrahim Rege lauya ne mai fafutukar kare haƙƙin yara a jihar Niger.
Wato doka biyu ne. Na ɗaya ba na kotun, ban san irin cajin da aka kai mishi ba. Wato akwai abin da ake kira Child's Right Act, wanda ke doka na 18 na wannan dokan ya ba da dama duk wanda aka kama ya yi fyaɗe ga yari da ta shekara 14 a ɗaure shi ɗaurin rai da rai, babu tara, babu kuma ba zaɓi. To shi kuma dokan penal code wanda yake ina zaton shi alƙali ya ake da shi ƙila sashe na 282. 283 shi ya ce idan an kama mutum ya yi a fyaɗe, alƙali na da zaɓi guda uku zuwa biyu, biyu zuwa uku. Na ɗaya yana ɗaure shi rai da rai, life imprisonment kenan. Yana ɗaure shi na wasu shekaru kuma in ya ga dama, yana kuma bayan ɗaure shi wani shekaru da ya ga dama kuma ya ƙarasa mashi kuma tara diya. So alƙali ya yi daidai.
Wannan wani ne ya fi tsanani har ta sa aka ɗaure shi rai da rai? Na yi ma diyar 'yan shekara uku ko ku uwar, wato ma'ana ita wadda ta haifi yarinyar?
Hukunci guda ne na shekara uku ko waccan ɗin duka rafi ne.
Wato hukuncin fyaɗe da na ƙarama yarinya ƙasa da shekara 10 da babban mace wadda ta balaga duk hukuncin guda ne?
Duk hukunci guda ne. Tsananin da aka yi shi ne shi na Child's Right Act ɗin. Shi ya fi tsanani domin shi babu inda aka ba alƙali zaɓin yana iya baka shekaru kamar 50 ko 20 ko 100 ko shekara 20 ko 10. Shi ba wannan zaɓin. Shi Child's Right Act, shi doka na 18 dole ne ka ɗore shi rai da rai, babu wannan zaɓi gare su.
Sau da yawa za ka ga irin wannan hukuncin masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi wuce. Wannan ba ku shakku a kan wannan?
Malam Nasiru, kullum za ka ga masu kare haƙƙin bil'adama na ɗaya dai sai ka diba kilan ba ɗaya su bane, kilan ma ba su da ɗaya. don duk mai da mai diya wanda ke da a gidan shi wanda ke diya a gidan shi yaji haka ya faru to zai san lalle ya kamata mu yi mu alƙalayin Najeriya a kwata ne na alheri sannan in ka ce wani sun zo to ai doka ne alƙali ba ya aiki aka da ka doka ne ba shi damar abin da yake yi
kawowa yanzu dai hukumar kare haƙƙin yaran da gwamnatin jihar Niger karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Sani Bello ta kafa tana bin kadin shari'o'i a kotuna daban-daban kimanin 30 da suka shafi yin fyaɗe da musguna ma yara ƙanana a ciki har da na matan nan da ta yanke azzakarin ɗan kishiyarta mai suna Buhari da kuma wanda ya yi ma agolarsa 'yar shekaru 3 fyaɗe a ƙauyen Kundu da ke kusa da Zungeru sannan da na wata yarinya 'yar kimanin shekaru 13 da wasu magidanta su 12 suka yi ma fyaɗe a Salka. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar wannan hukuma. Ga abin da take cewa
yanzu kamar yanzu dai mun kai cases sun wajen 37 da muka kai kotu daga nan wajen
kamar duk an zartar da hukunci akan su koko
a ba zartar da hukunci ba duk suna kai ana kai amma mun wajen guda 8 an ga an zartar da hukunci akwai wanda suka samu life imprisonment zai zama hasiran da Allah ya dauran shi dan yayi shi yayi luwaɗi yayi fiyadi da uwar sai zo ya sake yin da yarta to an bashi ya zauna gidan yare hajiran da Allah ya doran shi
to sai da jihar Adamawa hukuncin da wata kotu ta yanke ya janyo cece kuce inda a can aka yanke ma wani magidanci Malam Abubakar da ke sana'ar fawa da ake zargi da yunkurin yi wa yar agolarsa 'yan shekaru 6 fiyade hukuncin daurin shekaru 2 ko kuma ya biya tarar naira 8,000 wakilin mu a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana
kamar yadda bayanai suka tabbatar shi da magidancin Abubakar Mahauci ya sai wa agolar da matarsa ta zo da ita gidansa ne mata ne wanda haka ko ya sanadi a ranar ta yayin da yanzu haka ma ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka saka sunanta wato malama Fatima ta aure malam Abubakar ne bayan rasuwar mijinta na farko wannan ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata kuma kawo yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi inda ma take tafiya da kyar makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare ku da nuna takeici
abinda ya sa muka ce ya aikata din maman din ta ce ta wanke mata dukkin anan a cinyanta tsakanin cinyanta mu shi ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faru
abin ya faru kam yana ta jefa sanne ne da mamanta mamanta ce usir mama tambaya a jikin kina da kanki sai na tambaye ki tana ce ya tai miki take sai amfani da ita da gaske sai amfani da kike to haka din kuma ban saki wai mata magana ba haka ta koma yanta
to sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka so mu duba yarinyar da ke angon aljafate jami'in da ke kula da asibitin wato in charge Ibrahim Tuta ya ko tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yan shekara 6 a lahorar ta
wadakila yana wasa da shi yana goge domin akwai enlargement na zuwa shi so akwai dan ka lokacin da ya da minor and large major there is a big enlargement which shows that I can compare
yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama na maganin akwai abin duba a wannan hukuncin shekaru 2 da aka yanke barista Ibrahim Muhammad Gwari wani lauya ne mai zaman kansa a Yola ya ma zargi jami'in sandan da ya shiga da ƙara wato prosecutor da cewa shi ne ma ya barar da shari'ar a gaban alkali wanda don haka ya ce ko za su ɗaukar ƙara
abin da ya faru din nan zan ce abin takanci ne kuma abin ban haushi wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗinta kuma tana kasanka wanda za ka kare ta daga irin wannan abubuwa ɗin sai gashi yau an tashi kai ne ka zo kake yi abu na biyu kuma ina so jama'a su sani akan cewa duk da cewa an yanke hukunci ba laifin kotun ba ne don kotun abinda aka gurfanar mar ko kuma abinda aka gabatar mar da shi shine zai amfani da shi abinda ya faru anan dai shine shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce yayi assignment ne shi yayi aikin shi daidai gurgudu da yadda ya kamata yayi amma bai je yayi haka din ba
to za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari Yanzu a madadin wakilanmu Mustafa Nasiru Batsari da kuma Ibrahim Abdulaziz suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Haka yake. To a wani yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya madaurin ki daya, mazauna jihar Eko sun maida martani kan zargin da wadansu a arewacin Najeriya ke yi cewa muƙaddashin shugaban ƙasa yana fifita 'yan kabilarsa.
Yeah, the people who leave the president himself, Muhammadu Buhari and Osinbajo, to do their work, to perform.
Za ku ji bayanan nasu a shirinmu na hantsi yanzu ga karantun Alkur'ani mai girma.
Sunana Alamin Shefala da Azim Islamic Center. Bismillahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashra laka sadrak wa da'ana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ صَدَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ لَدَيْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أجرهم غير ممنون فما يغذبك بعد بالدين أليس الله بحق بالله جميل.
كافو مكركري غا تكتتن لاباري.
Wasu waɗanda ake zaton yan yakin sakan kungiyar Boko Haram ne sun kai hali abin nan Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da ya haddasa ƙarar fashewar makamai da suka sa mutane arcewa. An ba da rahoton jin harba-harban bindiga masu tsanani a jiya Laraba a unguwar Jidare Polo a birnin Maiduguri. Yau Alhamis ɗin nan, idan Allah ya yarda, tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kora zai yi wa kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka bayanin cewa shugaba Trump ya buƙaci masa biyayya. Shugaban ya wannan buƙata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban Amurka ta White House dangane da yadda hukumar FBI ɗin take binciken jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu. Prime Minister Ingila Theresa May ta bayyana fatar zaben da za a yi wa Alhamis ɗin nan, idan Allah ya yarda, gwamnatinta za ta samu goyon baya sosai da zai ba ta ƙarfin gwiwa a shawarwarin da za ta yi a Brussels, ƙasar Belgium, akan ficewar ƙasar Ingila ɗin daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai. Theresa May ta buƙaci a yi zaben tun da wuri shekaru uku kafin wa'adin wakilan Majalisar Dokokin ƙasar ya cika. Tunda farko Prime Minister ta sa ran jam'iyyarta ta Conservative za ta samu rinjaye sosai a majalisar. To amma wannan hasashe sai ya dakushe bayan yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala a 'yan makonnin da suka shige. Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda a kan majalisar dokokin Iran da wurin tunawa da tsohon shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ruhullah Khomeini kila ya tada wani zagaye na zaman gaba a ƙasar wadda tuni dama take cikin zaman zulumi. Aƙalla mutane 12 ne suka mutu, 42 kuma suka ji rauni.
To madalla masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda ke rayuwa da wata lalura ke badawa ga cigaban al'umma. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka gabatar da kuma samun cikakkun rahotanni da muke gabatarwa da ƙari a shafinmu na intanet. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Jummai Ali da kuma Salma Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, sai kuma injiniyarmu Jim Cook Alheri ke muku fatar alheri.